sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 27 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarki Hashim Gumel Letar da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamfanin wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar kabilar Igbo ta Ohani ta gargaɗi kungiyar rajin kafa ƙasar Biafra ta IFAP kan haramta tutar Najeriya a yankin kudu maso gabas. A jamhuriyar Nijar kuwa majalisar dattawa ce ta fara zaman nazarin kasafin kuɗin baɗi. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan shirin cika shekaru 61 da samun cin gashin kan Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kamu, amma da farko sai mun fara da labaran duniya.
Litinin ne mai gabatar da kara a kotun da ke hukunta manyan laifuka ta ICC da ke birnin Hague. Ya nemi kotun da ta bashi izinin ci gaba da gudanar da binciken laifukan yaki kan kungiyar Taliban da daular Islama ta Khorasan a Afghanistan. Kotun ta ICC ta shafa shekaru 15 tana bincike kan laifukan yaki da ake zargi da aikatawa a Afghanistan. Amma gwamnatin Afghanistan mai samun goyon bayan Amurka ta dakatar da binciken a bara, wanda ta ce tana gudanar da nata binciken kafin kungiyar Taliban suka hau mulki a watan jiya. Kotun ta ICC ita ce kotu ta ƙarshe da za a bincika laifukan yaƙi lokacin da ƙasashe da ke membobin kungiyar ba za su iya ko ba su san gudanar da bincike da kansu. Sabon mai gabatar da ƙara na ICC Karim Khan ya ce tunda gwamnatin Kabul da duniya ta amince da ita ta kau, akwai babban sauyi a al'amarin. Alƙalin kotun ICC za su duba buƙatar Khan. Masu binciken sun gudanar da binciken laifukan da ake zargi ga dukkan ɓangarorin da ke rikicin, ciki har da sojojin Amurka, sojojin gwamnatin Afghanistan da mayakan Taliban. Mai ba shugaban ƙasa Joe Biden shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan na shirin tafiya Saudiya. Sullivan zai gana da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman, yayin da Amurka ke matsa lamba wajen ganin an dakatar da kai hari-hari da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin masarautar da 'yan tawayen Houthi a Yemen. Wannan a cewar wasu manyan jami'an gwamnati guda biyu waɗanda suka yi magana kan sharaɗin cewa ba za a bayyana sunansu ba. Sullivan zai kama hanya a yau Litinin, kuma zai kasance jami'i mafi girma a jerin jami'an gwamnatin Biden da zai ziyarci Saudi Arabia. Fadar White House ta yi watsi da yarima mai jiran gado tun bayan da rahoton CIA ya bayyana, wanda ya nuna mai yiwuwa ya amince da kisan ɗan jaridar Washington Post kuma mai sukar Saudiya Jamal Khashoggi. A yau Litinin, Majalisar Wakilan Amurka za ta fara yin muhawara akan kudirin dokar samar da ababen more rayuwa na dala triliyan ɗaya gabanin shirin kada ƙuri'a a ranar Alhamis kan wani muhimmin matakin gudanar da ayyukan da suka shafi cikin gida da ke a jerin manufofin shugaba Joe Biden. Shugaban Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta sanar da ranakun a cikin wasiƙar da ta aika wa 'yan jam'iyyar Democrats ranar Lahadi da kuma a cikin hirar talabijin, inda ta bayyana cewa tana sa ran kudirin zai yi nasara. Ta ƙara da cewa ba za ta kawo kudiri majalisar ba idan ta san cewa babu goyon baya a kai. Biden ya kuma nuna ƙwarin gwiwa yayin da aka tambaye shi game da kudirin. Yana mai faɗa wa manema labarai ranar Lahadi cewa al'amarin zai fi ɗaukan hankali a makon nan. Majalisar Dattawa ta amince da shirin samar da ababen more rayuwa a cikin ƙuri'ar da aka kada a watan da ya gabata, inda 'yan jam'iyyar Republican 19 suka haɗa kai da mambobi 50 na jam'iyyar Democrat. Kuɗin ababen more rayuwa tare da kusan rabinsa a cikin sabon kasafin da gwamnati za ta kashe zai gyara tsofaffin hanyoyi da gadoji da maye gurbin hanyoyin ruwan sha mai haɗari, ƙara sabbin kayan aikin magudanar ruwa, faɗaɗa hanyoyin jiragen ƙasa da inganta filayen jirgin sama. Firayim Ministan Koriya ta Kudu ya ce ƙasar za ta ba da allurar inganta rigakafin COVID ga mutanen da ke cikin haɗarin gaske na kamuwa da cutar. Kim Bukum ya ce ma'aikatan kiwon lafiya da tsofaffi za su kasance cikin waɗanda ake ganin sun fi shiga haɗarin kamuwa da cutar. Ana sa ran hukumar kula da cututtuka da rigakafi ta Koriya za ta ba da sanarwar shirye-shiryen a yau Litinin. Shirin alurar inganta rigakafin COVID-19 na zuwa ne yayin da aka sami ƙari a yaduwar COVID biyo bayan bikin damina na Korea da ake kira Chuseok wanda aka gudanar a cikin kwanaki uku. A cikin makonnin da suka gabata, mutanen da ba su karbi cikakkiyar alurar rigakafi ba sun kai sama da kashi 85 na waɗanda suka kamu da cutar, inji Prime Minister a cewar New York Times. Dutsen tsaunin Cumbre Vieja da ke tsibirin Canary na ƙasar Spaniya na ci gaba da kwararar da wuta mako guda bayan fara amayar da wuta, lamarin da ya tilastawa dubban mutane tserewa daga gidajensu. An sake bude filin jiragen sama na yankin, amma harkokin tashi da saukar jiragen sun tsaya cik yayin da toka ke ta toshe hanyoyi, sannan ruwan wuta yana yawo a sama. Hotunan jirgi mara matuki sun nuna kwararowar wuta tana gangarowa daga dutsen Cumbre Vieja yayin da fashewar ta yi barna a tsibirin Canary na La Palma. Haka zalika, hotunan tauraron dan Adam sun nuna fashewar daga sararin samaniya. A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya yi magana akan wannan bala'in daga birnin Vatican, yana mai cewa suna saka al'amuran yankin da suka tsire cikin addu'o'insu da tunaninsu. Cibiyar kula da taswira da haƙar ma'adinai ta Sifaniya ta ce jirage mara matuƙa sun ɗauki hotunan dutsen a lokacin da ya faɗo ƙarƙashin nauyinsa. La Palma yanki ne da ke ɗauke da mutane sama da 83,000, kuma kusan 6,000 ne aka tilastawa ficewa tun lokacin da aman wutar ya fara cinye gidajensu a makon da ya gabata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ƙabilar Ibo ta Ohanes ta gargaɗi ƙungiyar rajin kafa Biafra ta IPOB kan haramta tutar Najeriya a yankin kudu maso gabas da ayyana zaman gida da ta yi a ranar Asabar ta gabata. Alfonso Sokurigwe na ɗauke da ƙarin bayani.
Ƙungiyar ƙabilar Ibo ta Ohanes Ndibo ta ja kunnen ƙungiyar IPOB mai fafutukar kafa ƙasar Biafra kan haramta tutar Najeriya a yankin kudu maso gabas da kuma ayyana zaman gida a ranar 1 ga watan Oktoba mai gabatowa. A ranar Asabar da ta gabata ne kungiyar IPOB a cikin wata sanarwar da aka rarrabar a Oka babban birnin jihar Anambra ta ayyana ranar 1 ga watan Oktoba a matsayin ranar zaman gida tare da umurta da a cire tutocin Najeriya a duk fadin yankin kudu maso gabas.
We wish to warn IPOB to desist from making things difficult for Ndibo.
Mazi Okechukwu Isi Guzoro, babban sakatare na kungiyar Ohanes Ndibo kenan, na cewa muna so mu gargadi kungiyar IPOB da ta daina wahalar da ƴan kabilar Ibo. Bai kamata a fara kirkiro wani yanayi na tashin hankali a kudu maso gabas ba. Saboda haka, muna kira ga kungiyar IPOB da ta soke wannan matakin, saboda matsawa matasan mu cire tutocin Najeriya zai sanya su cikin hadari, kuma hakan ba zai amfani al'ummar Ibo ba. Kungiyar Ohanes Ndibo ta nesanta kanta daga wannan. Mazi Okechukwu Isi Guzoro dai ya buƙaci al'ummar yankin su fito su gudanar da harkokinsu na yau da kullum a ranar 1 ga watan Oktoba ba tare da wata fargaba ba.
We are still under the Federal Republic of Nigeria.
Mazi Isi Guzoro kenan, inda ya ƙara da cewa har yanzu muna ƙarƙashin Jamhuriyar Tarayyar Najeriya. Har yanzu yankin kudu maso gabas yana ƙarƙashin mulkin Jamhuriyar Tarayyar Najeriya. To ko me wasu ke cewa game da wannan batun?
I'm not liking the situation I found ourselves in.
Mr. Emeka Ona kenan yana cewa ba na son halin da muka tsinci kanmu a ciki, saboda baka kashe tattalin arziki don kana neman yanci. Wannan ba yi bane, kuma idan har bacin rai ne suke so su nuna, to sai su tafi can Abuja su je su nuna.
The official report is dealing with the same members that contribute for this upkeep.
Kenan wani mai suna Jude Udachara yana cewa ba karamar asara bace IPOB tana gallazawa su mabiyanta da ke bada gudunmawa ga kulawarta. Tana kashe musu kasuwanci, tana rufe musu hanyoyin cin abinci, yayin da sauran 'yan Najeriya suna gudanar da harkokinsu ba tare da wata matsala ba. Maganar zaman gida ranar 1 ga watan Oktoba ai magana ce mara kan gado, saboda ranar hutu ne, kuma duk Najeriya kowa zaman gida yake a wannan ranar. Sun ce a cire tutar Najeriya a nan, to shin wa zai cire? Duk hayaniya ne suke, kuma ba za su iya sanya nasu tutar ba. to sai dai Uzoma Ibekwe yana goyon bayan soke tutar Najeriya da zaman gida a ranar 1 ga wannan October, tare da cewa shin waye Najeriya ta taba taimakawa? Najeriya ba ta taba taimaka mana ba. Za mu fice daga Najeriya kuma dole ne mu fara daga wani gurin. Alfonso Sokoribwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya.
Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta fara zamanta na shekara-shekara a jiya Litinin domin nazarin kasafin kudaden shekarar 2022. Bayan da gwamnatin kasar ta aike da daftarin dokar tsarin kasafin a ƙarshen makon jiya, wakilin muryar Amurka a Yamai Solomon Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Sama da biliyan ko miliyar 2,888 na sefa ne gwamnatin ta Nijar ta kuduri aniyar kashewa a tsawon shekarar 2022 domin gudanar da ayyukanta a fannoni daban-daban na rayuwar al'umma. Mubari kenan majalisar dokokin ƙasa ta fara wannan zama na tsawon watanni uku da nufin nazari akan bukatun na ɓangaren zartarwa. Honorable Hadiza Kafugu na daga cikin mahalartan wannan taro.
Za mu diba mu gani arzikin da gwamnati za ta sa ta yi manya ayyuka na cigaban ƙasar Nijar, aiki da ya shahi makaranta, aikin da ya shahi lahiyar jiki, aikin da ya shahi makiyaya manoma, aikin da ya shahi gyara hanyoyinmu na ƙasa, aikin da ya shahi tattalin arziki, aikin da ya shahi kwanciyar hankali cikin ƙasarmu ta Nijar. Don ka za mu ɗauki lokaci mu diddiba mu gani in arzikin da gwamnati ta sa na bunƙasa ayyukan ganata duka in ya isa ya sa a samu wadata aikin nan ai aiki da kyau don ci gaban ƙasa.
Matsalar tsaron da ke ƙara tsananta a nan Nijar da kuma koma bayan al'amura sanadiyar annobar corona sun janyo ƙarin biliyan 57 akan kasafin shekarar 2021 mai biliyan 2,830. Ana sa ran samar da galibin waɗannan kuɗaɗe ta hanyar kuɗaɗen shiga na cikin gida, yayin da za a samo sauran kason daga ƙungiyoyi da manyan ƙasashen duniya. Aminan Nijar da yake jawabin buɗe wannan taro, kakakin majalisar dokoki Sain Umaru ya ja hankulan 'yan majalisar su mai da hankali don ganin an tsayar da kasafin da ya daidai da bukatun al'umma kuma wanda ke daidai da yanayin da ƙasa ke ciki da yadda za a sami haɓakar tattalin arziki.
Nous faudrait donc organiser des journées parlementaires d'information.
Sain Umaru ya kara da cewa domin fahimtar da 'yan majalisar nauyin da ya lataya a wuyansu da kuma abin da ake jira daga gare su a matsayinsu na wakilan talakawa, majalisar dokokin ƙasa za ta ba su horo a yayin wannan zama, yayin da ɗaya ɓangare taron majalisar ke sa ran tattauna wasu muhimman batutuwa da ka iya tasowa.
À la sécurité.
Tawagogin kakakin majalisun dokokin kasashen Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Morocco, Mali da Togo ne suka halarci bikin buɗe wannan taro a bisa gayyatar majalisar dokokin Nijar da zummar ƙarfafa dangantaka a tsakanin al'ummomin nahiyar Afirka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulemana Barma, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Shine sanin sha'abin malumfashi zai shigo da rahoto na musamman.
Najeriya, kasa ce da Allah ya albarkace ta da man fetur, ma'adinai da kasar noma mai albarka, lamarin da ya bunƙasa noman auduga da gyada, koko da riɗi, citta da kanunfari. Masu sharhi akan harkokin yau da kullum suna nuna cewa waɗannan albarkatu da Najeriya ke da su su ne suka jawo hankalin ƙasar Ingila ta shigo ta mulki Najeriya, lamarin da ya mai da sarakunan gargajiya waɗanda su ne shugabanni a wancan lokaci suka koma ƙarƙashin shugabancin Turawan mulkin mallaka na tsawon shekaru. Daga bisani sai fitattun 'yan Najeriya irin su Sa Abubakar Tafawa Balewa, Sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, Dr. Nnamdi Azikiwe da Michael Okpara, Chief Obafemi Awolowo da Sa Akintola suka jagoranci sauran dangi wajen fafutukar nemawa Najeriya 'yancin kai, wanda ya tabbata a ranar Asabar 1 ga watan Oktoba 1960 karkashin jagorancin Sa Abubakar Tafawa Balewa a matsayin Prime Minister. Bayan mako guda da bikin mulkin kai, sai taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya taso a birnin New York ta ƙasar Amurka. Tafawa Balewa ya halarci taron, inda ya yi jawabi kamar haka.
Mr. President, last Saturday, the country...
Ya shugaba, Asabar da ta gabata, ɗaya ga watan Oktoba, ƙasar da nake wakilta a wajen wannan taro, wato Najeriya, ta samu 'yancin kai da ikon cin gashin kanta. Nan yau Najeriya ta shiga Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ɗaukar ƙarin nauyi a kanta. Faradin Najeriya, ina matuƙar godiya gare ku duka bisa amsar wakilcinmu a wannan ƙungiya. Asabar ɗin nan mai zuwa, Najeriya za ta cika shekara 61 cir da samun 'yancin kai. Shin ko yaya 'yan Najeriya za su bayyana yanayin rayuwa a yanzu?
Matsalar tsaro a yau ta yi kamari tunda a yanzu mutane da yawa a arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas da kuma arewa ta tsakiya, manoma dubbansu ko miliyoyinsu sun kasa zuwa gonakinsu. Yau an samu sabon ta'addanci na satan mutane, duk inda mutane suke da birni da ƙauye yau ba su da kwanciyar hankali. Abu ne kuma da ke buƙatar gwamnati ce domin a ceci al'umman Najeriya, musamman mutanen arewa da suka fuskanta wannan matsala a yanzu.
Mu dai mutanen karkara babu abin da muka ta'allaka da shi illa abu noma. Noma ya zama yiwa saboda ba tsaro. Na biyu kiwo, shi kuma kiwon ya zama bai yiwa yanzu. Saboda haka muna addu'a Allah ya taimaka don girma Allah wannan gwamnati ta taimaki rayukanmu. Ba mu da sana'a, wanda ya saba da tsaro bai iya zama birni.
Sabuwar local government a garin Inono ƙauyenmu, bandijin nan sun je a masallaci da asuba. Wallahi tallahi ana ce assalamu alaikum suke sauraron da masallacin, sai da suka kashe magidanta mutum 19. Jiya kuma aka sun sace komawa. Suka je da ƙarfe 5 na yamma suka kwashi baburan mutane guda 10.
Na gaya maka ranar Alhamis kan raƙuma suka je suka yi ta halbe-halbe suka ciki ta waɗannan mutanen. Kuma ranar Juma'a daidai misalin ƙarfe 11 na rana suke sake hawo raƙuma suka tunkari garin Shinkafi ɗin. Da yawa Allah tsakanin 'yan sanda da sojojin da ke akwai da kuma 'yan sa kai aka haɗa kai aka kore su da ke aka samu aka yi sallar Juma'a garin. Sannan ban san haka washe gari ranar Asabar suka sake shiga ƙauyuka kamar irin su Shanawa suka kashe mutum ɗaya, a cikin Jangero suka je suka kashe kusan mutum 11. Allah ya ba gwamnati ikon yadda za a yi a ƙaro 'yan sanda da sojoji wanda za su ba mutanen Shinkafi kariya.
Za a yi gyara?
To, idan mun koma ga Allah, Kirista ya zama Kirista na gaskiya, musulmi ya zama musulmi na gaskiya. Shikenan, idan ba wannan aka yi ba wallahi duk yaudara ne. In mutum ya samu matsayin su za su san mishi barka suna murmurin zai ba su kuɗi daga nan ya samu ƙoho abin da ya dame su.
Najeriya tana buƙatar addu'a, kamata ya yi ɗaiɗaikunmu da al'ummanmu ya zama cewa ya sa wannan ƙasa tamu a gaba da yi mata addu'a na alkhairi.
Game da irin waɗannan bayanai a baya na zanta da kakakin shugaban kasa Malam Garba Shehu dan inji abin da zai ce game da harkokin tsaro.
Shirin tsaro a ƙasa ai canje salo yake. Lokacin da shugaba Buhari ya karɓi mulki, Boko Haram ke cin karansu ba babbuka. Biranen nan namu har babban birnin tarayya Abuja babu sakewa. Zuwa masallaci kwanciyar hankali, babu zuwa coci kwanciyar hankali. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ma bam aka samu aka rusa shi. Haka headquarter ɗin sanda. Alhamdulillah waɗannan abubuwa yanzu an yi nisa yaƙi da Boko Haram abu ya koma dazuzzuka da kan duwatsu da suke tafkin caji. Nan ma kuma ana nan fafatawa da su. Yanzu gwamnatin Borno kokari ake ana ta mai da mutane ƙauyuka da garuruwansu inda suka tashi a bayar da.
Har yanzu al'ummar ƙasa suna kokawa game da batun tsadar rayuwa.
Rahotanni da yake gaban gwamnati akan yanzu haka alhamdulillah damuna ta yi albarka duk da cewa ruwa ya yi mai gyara za a ce a gurare da yawa, amma dai ana fata in Allah ya da bada ayyuka a jere. Sannan magana farashin abinci a dama ita duk damuna in ta zo ai abinci kan yi tsada saboda masu abinci a hannu rike shi suke yi. Sai an yi wata ɗaya biyu an ga ruwa ya kan kama kafin mutane su fara fita da abinci.
Shin ina mafita? Marigayi Tafawa Balewa ya ba da amsa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya tun a jawabinsa na farko. Ga abin da yake cewa.
When we hear the world crying out for peace,
a yayin da muka ji kasashen duniya suna kokawa tare da yin kiran a zauna lafiya, kamata ya yi hakan ya zaburar da mu da himmatuwa wajen magance matsaloli ta hanyar yin amfani da dukkan abubuwan da Allah ya huwace mana don ciyar da al'ummarmu gaba bisa sahihiyar hanya wanda tabbas hakan zai ɗore habayen mambar duniya an manta da mu. Shima tsohon shugaban Najeriya zamanin mulkin soja General Sani Abacha ya ba da haske wajen warware matsaloli da suka addabi Najeriya a daidai lokacin da yake mulki don ɗorewar mulkin demokaradiyya. Ga abin da yake.
Nigeria is the only country we
have da wata kasar da ta wuce Najeriya, saboda haka wajibi ne gare mu warware matsalolin da suka addabe mu. Dole mu samar da ingantaccen daban da zai tabbatar da dorewar mulkin demokaradiyya. Kana mu kaucewa yin amfani da wani tsari na wucin gadi da ba zai dore ba. Dole mu warware tare da magance dukkan matsalolin da suka addabe mu a tabbatar da an kawar da su kwata-kwata cikin gaskiya da riƙon amana don tabbatar da haɗin kai da ci gaban Najeriya. Shin me yasa yake yawan tunawa da shugabanni na farko a tarihin Najeriya irin su Sabo Bakar Tafawa Balewa, Sadauna Sokoto, Sa Ahmadu Bello, Dr. Nnamdi Azikiwe da kuma Chief Obafemi Awolowo, Michael Okwara da Sa Akintola?
Sana Usman Alhassu, dole ne a tuna da waɗannan bayin Allah da Allah ya musu rasuwa kusan shekara 56 sun yi mulkin Najeriya, sun yi gaskiya, sun yi adalci, sun riƙe amana, sun taimaka ma ƙasa, sun kawo ci gaba. Waɗanda abubuwan da suka yi kusan shi ne ya zamo harsashi a cikin ƙasa wanda ke tafiya har zuwa yanzu. Don haka babu yanda za a yi waɗannan mutane a ce an manta da su ba da yiwa bane har duniya da nadi. In dai za a ambaci sunan Najeriya sai an ambaci waɗannan mutane har illa masha Allah sun yi mulki ba su gina kansu ba, ba su yi son kai ba, dukkansu kowa ya rasu babu wani abu wanda ya bari.
To anya za mu iya samu nan gaba a daidaita wannan al'amura?
To zai iya daidaituwa amma kaman da dan wahala saboda abinda zai baka tsoro yanzu koda matasa ne waɗanda suke karatu a makarantu za ka ga cewa irin tunaninsu da shugabanci ya bambanta da waɗannan mutane. Yanzu shugabanci kalilan ne waɗanda yake za ka ga suna tunanin in Allah ya ba su su kamanta gaskiya, riƙon amana da kuma ƙoƙarin kawo ci gaba.
Sanarwar malafashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Salisu Aibu Malamfashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Yan wasan kwallon kafar Najeriya a Tita Oshola ta zanyi gura kwallon ta ta hudu a wannan kakar wasannin a wasan da kungiyar ta ta Barcelona ta lalasa Valencia da zanzurutun ci 8 da nema. Yar wasar mai shekaru 26 ta fuskanci kakkausan suka a cikin gida bayan da tauraron ta yi disashe a gasar kwallon kafar mata ta Aisha Buhari da aka kammala kwanan nan a birnin Ukun Najeriya. To sai dai kuma tauraron nata ya koma haskakawa bayan da ta koma kungiyar ta taka leda. Barcelona ce yake saman teburin gasar ta league ta mata da maki 9 da ta samu sakamakon nasara da ta yi a dukkan wasannin ta uku da aka buga, yayin da kuma Oshola ce ke kan gaba da yawan zura kwallaye a gasar ya zuwa yanzu. wata sabuwar takaddama na kokarin bayyana tsakanin zaratan ƴan wasan kungiyar PSG ta kasar Faransa Kylian Mbappe da Neymar tun a ranar Asabar da ta gabata ne da lamarin ya soma bayyana yayin da na'urorin daukar hoto suka nuna Mbappe da aka sauya shi a wasa yana korafi akan halayyar Neymar masu nazarin hoton bidiyon na zargin Mbappe da siffanta Neymar da kalmar almajiri a yayin da yake korafin cewa Neymar baya bashi kwallo a lokacin wasa ana ci gaba da tafka muhawara akan ko Mbappe ya furta wannan kalmar ko a'a yayin da wasu ke hasashen cewa dan wasan yana nufin cewa shine dai Neymar baya zurawa kwallo a lokacin wasa duk da yake dai Neymar da Mbappe sun dade suna bayyana wa jama'a cewa suna da kyakkyawar dangantaka akwai rahotannin da suke cewa dariyar hakuri ce da bata kai ciki ba domin kuwa ƴan wasan biyu ba sa dasawa da juna tun sa'da Neymar ya koma kungiyar ta PSG a shekara ta 2017 a fagen wasan tennis kuma ƴar kasar Japan Naomi Osaka ta bayyana cewa tana buƙace da komawa bakin daga bayan hutu na dan lokaci da ta yi Osaka ta dan dakata daga wasan tennis a farkon wannan watan tun bayan da fafutukar kare kambin gasar tennis ta US Open ya sha kasa tun a zagaye na uku na gasar ta bana ƴar wasar mai shekaru 23 da ta saba lashe manyan gasannin tennis sau hudu ta janye tun da farko daga gasar French Open kana kuma bata sami halartar gasar Wimbledon ta bana ba sakamakon mai da hankali kan kula da lafiyar kwakwalwarta a lokacin da take bayyana janyewa daga gasar French Open Osaka ta bayyana cewa tana fama da matsalar damuwa tun sa'da ta lashe babbar gasar ta ta farko ta US Open a shekara ta 2018 Josele ta ce a yanzu ta soma jin sauki kuma nan ba da jimawa ba take fatan ganin ta koma filin daga Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
a gaida na sanyin na da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici
a yau litinin ne mai gabatar da ƙara a kotun da ke hukunta manyan laifuka ta ICC da ke birnin Hague ya nemi kotun da ta bashi izinin ci gaba da gudanar da binciken laifukan yaƙi kan ƙungiyar Taliban da daular Islama ta Khorasan a Afghanistan Kotun ta ICC ta shafa shekaru 15 tana bincike kan laifukan yaƙi da ake zargi da aikatawa a Afghanistan amma gwamnatin Afghanistan mai samun goyen bayan Amurka ta dakatar da binciken a bara wanda tace tana gudanar da nata binciken kafin kungiyar Taliban suka hau mulki a watan jiya Mai ba shugaban kasa Joe Biden shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan na shirin tafiya Saudiya Sullivan zai gana da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman yayin da Amurka ke matsa lamba wajen ganin an dakatar da kai hari-hari da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin masarautar da ƴan tawayen Houthi a Yemen Majalisar wakilan Amurka za ta fara yin muhawara akan kudirin dokar samar da ababen more rayuwa na dala trillion 1 gabanin shirin kada ƙuri'a a ranar Alhamis kan wani muhimmin matakin gudanar da ayyukan da suka shafi cikin gida da ke ajerin manufofin shugaba Joe Biden. Firam ministan Koriya ta Kudu ya ce ƙasar za ta bada allurar inganta rigakafin COVID ga mutanen da ke cikin hadarin gaske na kamuwa da cutar. Kim Bukum ya ce ma'aikatan kiwon lafiya da tsofofi za su kasance cikin waɗanda ake ganin sun fi shiga hadarin kamuwa da cutar.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa ake nan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku zo su abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Bahara Aunar ta yi gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Sarfil Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.